Alhamdulillahi alladhi ja'ala istima'ul Qur'ani 'ibadah kama ja'ala tilawatuhu qurbatan wa ta'ah ahmaduhu subhana amara 'ibadahu bil insati 'inda sima'i kitabah wa ashhadu an la ilaha illallah ja'ala li istima'a li kalamihi lahu ajruhu wa thawabah واشهد ان محمدا عبده ورسوله استمع الى كلام ربه من اصحابه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اما بعد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون وحققوا توحيده واعلموا ان الاستماع للقران مامور به عند سماعه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يقول ابن تيميه رحمه الله فالرجل لو كان مارا فسمع القران من غير ان يستمع اليه لم يؤجر على ذلك وانما يؤجر على الاستماع الذي يقصد وحقيقه الاستماع تنبيه القلب على معاني المسموح وتحريكه عباد الله فالمؤمن يقرأ ويستمع في كلا الحالتين ينفع وينتفع ولثمرة الاستماع أمر الله أنبياؤه بالاستماع فقال لموسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأول مفاتيح العلم الاستماع كما قال سفيان بن هيينة أول العلم الاستماع فالاستماع يفتح المعلومات ويمني العقول والإدراكات وبقدر الاستماع يكون الانفتاح وإذا أغفل المرء الاستماع أساء الفهم وارتكب الجهل فمن أصغى حاسته وأحضر قلبه وألقى سمعه انتفع بآيات ربه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عباد الله لقد كان الذي أمرنا أن نقتضي به بحسنة أسوته يحب الاستماع القرآن بل ويطلب من غيره أن يسمعه القرآن فيتأمل ويتدبر ويبكي ويتفكر فذات مرة قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت أقرأ وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان واستمع إلى أبي موسى العشعري وقال مشجعا ومنوها ورافعا للهمة العليا يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عباد الله الكرام أكثر القلوب انتفاعا بالمواعظ البصائر هي القلوب التي تميل لسماع القرآن كما تميل الأذن لسماع الصوت الحسن إن لم تكن قادرا على تدبر الآيات بنفسك فلا أقل من أن تصغي باهتمام لمن يبصرك بها إذا وجدت أنك تسمع القرآن ولا تتأثر به ففتش عن علة في قلبك فإنه أعظم كلام وبذكر الله تطمئن القلوب ومن آداب الاستماع إخوة المتحابين غض البصر وسكون الجوارح والإصغاه بالسمع وحضور القلب والعزم على العمل والتأمل والتدبر لما يسمع والبعد عن الغفلة واللهو والعبث والصراخ والقيل والقال والانشغال البال هذا عباد الله ومن هجر القرآن أمة الهدى والقرآن هجر سماعه والإصغاء إليه فقد قال سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لو رجع الناس إلى القرآن لوجدوا فيه صلاح حياتهم وراحة ولو تقربوا من ضيائه لانتشر نوره في جنبات قلوبهم ولزالت عنهم ظلمات المعاصي ولبان لهم خبأ ما هم عليه. تدبروا القرآن أيها المسلمون، يكشف الغشاوة عن العيون، ويفتح نوافذ الحق إلى القلوب، فيسكب فيها النور، وينشأ حياة للروح تنبئ بها وتشرق. إن الله عز وجل لم يحرم عباده من الهدى والقرآن بين أيديهم، ولم يكتب عليهم الشقاء وقد أنزل عليهم، لكن الظالم من ظلم نفسه وأغلق سمعه وصرف بصره عن هداية القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله godiya mara tsiya ka su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hukunta ya kaddara sauraron alqur'ani littafin sa mai girma a matsayin ibada ga bayin sa ya hukunta dukkan wanda ya zama mai cikakken karatu da yin tilawan wannan littafi yakan gamu da kusanci da kuma biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina mai ƙara jinjina da kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda kuma shi yayi umurni wa bayinsa wajen saurara wa littafin Allah a duk lokacin da ake karanta shi ina mai shaidawa lalle babu abun bautawa bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya wanda ya hukunta saurara wa littafinsa ya zama mai yin haka yana tare da wani gagarumin lada a duniya da kuma lahira ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne wanda ya saurara ga littafin mahaliccinsa daga sauraron sahabbansa ina da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah muna masu ƙara kiyaye dokokin Allah mu tabbatar da tauhidi a dukkan al'amuran da muka san biyayya ne ga mahaliccin mu Allah tabaraka wa ta'ala muna masu yin haka muna masu kadaita shi cikin ayyuka mu sani lalle sauraron littafin Allah umurni ne daga gare shi duk lokacin da mutum ya zama yana karantawa ko ana karantawa ibada ne a saurarawa abinda ake karantawa na ayoyin Allah daga cikin littafin sa mai girma kuma mai daukaka karkashin fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace idan har ana karanta alqur'ani ana fatan ku kasa kunne ku yi sauraro mafi karancin abin da za ka yi shine ka yi shiru Allah yace a tare da haka ne ake samun rabauta duniya da lahira Ibnu Taymiya yana mai cewa dukkan mutumin da yazo wucewa yaji ana karanta alqur'ani baya dacewa da samun lada har sai in ya saurara ya kai hankalinsa yana mai fahimtar me abin da ayoyin suka kunsa na daga sakon abin da ke cikin abin da ake karantawa lalle hakika yana daga abin da ke tabbatarwa ba a samun lada dan kawai an ji alqur'ani a babin nishadi ana samun lada ne idan aka saurara wa alqur'ani ta hanyar fahimtar ma'anoninsa in nishadi ya shigo wani abu ne da ke rakawa malamai suka ce hakikanin abin da ake cewa al-istima' shine mutum ya ladabtar da zuciyarsa kallon ma'anan abin da ayoyin suka kunsa ta inda za su yi tasiri a gabansa da kuma ayyukansa na yau da kullum ya ku bayin Allah masu albarka muminin da ya yadda da Allah ya yadda da alqur'ani ya yadda da abin da ake faɗa na faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ba karanta alqur'ani kadai yake a gare shi ba yana mai karantawa ne a lokaci guda yana cin riban abu biyu yana karantawa a matsayin kalmomin suna da lada na musamman kuma akwai lada na musamman zuwa ga kallon abin da ma'anonin wa'annan ayoyi suka kunsa don haka ya ku ƴan uwa daga arzikin da ake samu na ƴaƴan itatuwan karatun alqur'ani yana samuwa ne sakamakon kai hankali zuwa ga abin da sakon yake faɗi bi ma'ana ayoyin suke magana a kai don haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci wasu daga cikin annabawansa a gaban da zai ba su sako yana cewa su saurara dangane da abin da yake faɗi gare su misali da kai magana da Allah ta'ala ya magana da annabin Allah annabi Musa yana mai ce masa ya kai annabi Musa na zabe ka cikin halittu dan haka ka saurara dangane da wahayin da zan bayar, sakon da zan bayar zuwa gare ka, kai ka isar zuwa ga bayin Allah. Don haka yana daga abin da ake so a matakin farko. Malamai suke cewa mabudin ilimi shine sauraro. Duk lokacin da ya zama mutum ji yake ba sauraro ba, to bil haqiqa ba zai fahimci abin da ake fahimta a lokacin da ake isar masa da sakon ba. Shi yasa Sufyan bin Uyayna yana cewa matakin farko da ake takawa a fagen ilimi shine ya zama an samu bada hankali dan sauraron abin da kake faɗa akai. Yake cewa da sauraron abin da ake magana ne ake iya ciro abubuwa na ilimi daga abin da aka faɗa, sannan hankali yakan koma yayi idraki, bi ma'ana ya riski wani abin da ajiya bai fahimta ba, sannan da gurgudan karfin sauraro ne ake samun amfani dangane da abin da aka saurarawa. Dan haka yace duk lokacin da ya zama na mutum ya rufe zuciyarsa, baya iya sauraro, baya fahimtan abin da ake faɗa na daga abin da ayoyin Alkur'ani suke magana, to zai muna na fahimta, sannan zai yi wani aiki na jahilci. Za ku ga dabi'ar sa bata yi kama da wanda aka ce yana da littafin Allah ba. Da wannan ne ya ku ƴan uwa nake cewa duk wanda ya kai hankalinsa a lokacin da ake karanta masa Alkur'ani ya halatto da zuciyarsa dangane da abin da ake faɗa, ya kai kunnansa yana mai neman ya amfanu game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala, to wannan shi ake cewa yana da cikakken zuciya sakamakon abin da Allah ta'ala ya faɗa. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Wannan alqur'ani yana zamowa ambato ne da kuma tunatarwa ga wanda ya kasance yana da zuciya. In dai da zuciya a jikinka, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Ba idan duna bane, ba kunnuwa bane kai suke iya riskan abin da ake fadawa bawa a babin isar da sako, zuciya ne yake iya takhsisi yayi aiki a lokaci guda ya karba ya tace ya gwada maka abin da ake fadan nan mai amfani ne ko mai cutarwa. Dan haka Allah ta'ala yake cewa idan har bawa yana son ya fahimta, sai ya kai zuciyarsa kan abin da kunnansa ya ji ko abin da idan shi ya gani. Idan zuciyar ya iya comprehending abin da ya gani ko abin da ya ji, tukunna amfanin abin da ya gani ko ya ji yake masa tasiri. Ya ku bayin Allah shi yasa ko da a fagen karantarwa suka ce ka ci kashi 50 in ka tsaya a gaban dalibai ya zamana ka iya janyo hankalinsu ya dawo gare ka ta inda za ka yi magana su saurare ka. Duk girman abin da za ka faɗa in aka rasa class control, to duk abin da za ka faɗa aikin banza ne. Idan aka ce yau ka tara yara ko da ƙwaya goma ne da sunan za ka karantar da su ya zama hankalinsu baya tare da kai, to duk abin da za ka faɗa ɗaya yake da sharholiya. Kakan samu wani lokaci ka ga bawa yana furucin abu da fatan bakinsa amma zuciyarsa ba ta tare da abin da yake faɗa. Ka je makarantun mu ina ake karantar da yara haddan Alkur'ani, za ka ga sun sunkuya, wani yana nan yana maimaita abin da yake faɗa amma hankalinsa yana tuna wani abu, ko dan yana ganin wani abin da hankalinsa ya koma kai amma bakin shi yana faɗa ne gudun kar ya sha bulala. Dan haka zai zama ya gama abin da ya yi awa ɗaya awa biyu a tashi a wajen, sai a samu abin da aka koya mishi ma bai fahimta ba. Amma dan haka a matakin farko a matsayinka na malami, irin yadda malaman suka kasance, malamin farko da ya koyar da mu wannan ɗabi'a irin yadda Allah ke magana da Annabi Musa ya ce fastami' lima yuha, ka saurara Annabi Musa ka ji abin da zan gaya maka na wahayi, ka ji sakon da zan gaya maka ka kaiwa bayi. Kalman da ya gaya masa shine innani anallah, ni din nan lalle tabbas ni ne Allah yayi magana da shi. Dan haka idan magana ta kai muhimmanci ba ka cewa kawai ya zama ana listening ne ko ana hearing ne kawai, ana bukatan a samu listening. Kar ka yi magana ka ga hankalin mai magana ko mai sauraron ka yana komawa wani wuri ka ci gaba da bayani, yana daga kai daga wajen ka ya koma kallon wani wuri ba shi ya gama abin da yake yi. In ya dawo kanka sai ka ci gaba da masa bayani, don nan ne zai riski abin da kake son ka faɗa. Dan haka ya ku bayin Allah, yana daga umarni da aka yi mana na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawa da nagartattun ɗabi'unsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar da Alkur'ani, amma sai gashi daga ababen mamaki da aka samu daga rayuwarsa, yana mai yin umarni da sahabbansa su karanta masa Alkur'ani, ba wai ji kadai ba, su karanta ya saurara. Da wannan ne ya zamana a cikin sauraron yakan yi tadabburi, bi ma'ana ya kai hankalinsa yana kallon ma'anonin abin da ake faɗa. Dan in a lokaci guda kai kace karantawa kuma kace sauraron abin da kace karantawa, kace kuma kokarin fassara ma'anonin abin da kake faɗa, to in ba haddanka mai karfi bane a lokaci mafi yawa shi yasa ake samu ko da limamai ne sai kaga mutum ya fi bada karfi kallon haddansa kada ya bata. Dan haka zai karanta muku karatun sallah babu khushu'i, damuwarsa haddan ya zo tunda haddan bai zauna ba. Amma inda haddan ya zauna kamar yadda yake karanta suratul fatiha, to hankalinsa kawai zai koma kallon ma'ana ne, baya tuna daga wannan ayan sai wani aya, dama akwai karfin tilawa dan haka sai ya koma kallon ma'anonin dan haka ku masu bin shi cikin sallah sai ku ji daga sautin shi akwai wurin tsawa yana iya muku tsawa akwai inda in ya saukar da murya kuna gane abin tausayi ne akwai inda ba mamaki ma zai tsatsafo da hawaye yayi kuka saboda ku gane ana magana akan wani abu rahamani da wannan ne wata ila wanda baya ganewa ma sai ya ce wata ila yodin nan an karanta ayoyi na azaba shi yasa wata ila liman wani yayi kuka ko kuma an karanta wani abu ayoyi na kawatarwa shi yasa muka ji ya daga murya yana fada shi ma da karfi ko kuma akwai wani abu mai muhimmanci akan ayan da ya karanta ya maimaita dan haka akwai meye fa'idan karanta aya ya maimaita din dan haka bawa zai kwadaitu ya ji ma'anan abinda Qur'ani ya iya riska dan haka ya ku yan uwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tadabburi cikin ayoyin yakan yi kuka yayi tafakkuri yayi dogon tunani cikin abinda sahabban suke karanta masa an samu a wani gaba yace wa Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud din yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni karanta mun Al-Qur'ani bima'ana Annabi yake cewa da Abdullahi ibn Mas'ud ya kai ibn Mas'ud zo ka karanta mun Al-Qur'ani shi wannan ibn Mas'ud kamar yadda muka sha fada yana daga cikin zarata makaranta Al-Qur'ani zamanin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo Allah yake zo ka karanta mun Al-Qur'ani sai shi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ya Rasulullah sai yana ai in karanta ma Al-Qur'ani bayan a gare ka aka saukar sai Annabi yake cewa ina son in saurari Al-Qur'ani ne daga wajen wani da ba ni ba kalman sa ina so in saurari Al-Qur'ani a wajen wani da ba ni ba sauraro yace dan haka ba wai kawai mai karanta Al-Qur'ani yanzu ya goya maka style din murya kai kabbara ba wanda shine jaraba wanda muka shiga a mafi yayin lokaci kawai dadin muryan ake kallo ta ce Allahu Akbar ba mamaki a wuta fa yake sai a masa kabbara ba mamaki wata ila ana son ku dauki wani abu na darasi an halakar da wani ne amma zaki muryan aka bi sai ayi kabbara amma me ake bukatan ku fahimta me sakon kalmomin me abinda Allah ke magana da ku a matsayin ku na bayin sa wannan ita ce manhajin rayuwar ku shine syllabus din rayuwar ku littafin Allah me abinda littafin Qur'ani ya kunsa shi ake son hankali ya koma kai dan haka ana tsammanin an ji kai kabbara a samu wani abu ne ka fahimta game da abinda aka karanta maka na Al-Qur'ani ba wai zallan zakin sautin kadai ba dan haka shi wannan Abdullahi ibn Mas'ud yace ina mai karanta Al-Qur'ani sai na karanta suratul Nisa ban yi shiru ba har sai da na kai kan ayan nan fadin Allah tabaraka wa ta'ala yaya kan al'amarin zai kasance ne in aka zo da al'umma gungu gungu aka tsaye da ita kowace al'umma aka sa mata shugaba wanda ya zama annabi a kanta ana mai tambaya shin ya isar ya kai sakon kamar yadda aka umarce shi aka zo da kai ya manzon Allah aka tsaye da kai akan al'ummanka ana tuhumanka shin sakon da Allah ya baka shekaru 23 ka isar wa sahabban annabi bi ma'ana ka isar wa sahabbanka wannan tashin hankali da annabi ke tuna Allah zai tuhume shi na ya isar da sakon yasa manzon Allah ya koma yana kuka shi a daidai gaban yake cewa Abdullahi ibn Mas'ud yake ce masa kai shiru ya isa haka yace ina yin shiru da na juya na kalli annabi sai naga idan dunansa sun tsatsafo da hawaye yana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaki muryar shi yaji ba dan ya karanta ayoyin da sun kai guda 50 da wata ila a zaki muryar za a kare sai a ce tun a aya na 10 wata ila yayi kuka amma sai da yaje kan ayan da ta taba shi ta go take magana a kashin kansa tuhumansa da Allah zai yi a gaban bayi ranar gobe kiyama ka isar da sakon yaya al'amarin ya zama sun karba daga wajenka bayan ka isar wannan tuhuman da Allah zai masa sai ya zama annabi yana zubda hawaye da wannan ne ya ku yan kwa muke cewa ba tsaban karatun bakin ba kallon ma'anan abin da bakin ya kunsa shi ke canja dabi'a yake canja halin mu musulmai su koma mu'minai da wannan ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sauraro zuwa ga wani sahabi da yake cewa Abu Musa al-Ash'ari wanda wannan Abu Musa al-Ash'ari da annabi ya ji irin sautin karatunsa wajen karanta Al-Qur'ani sai annabi ya karfafa shi yana mai karfafansa cewa abinda kai nan ka kyauta ka kara himma daga abinda ya gaya masa shine laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud haqiqa Allah ta'ala yayi maka baiwa na wani irin murya gagarumi da yake da bambanci da sauran muryan mutane wanda irin wannan murya ba a samun shi sai a zuri'a da abin da ya shafi tsotson annabi Dawuda dan haka kai ma ka ci agajin samun wannan nagartacciyar murya da wannan ne kenan akwai abun dubawa na farko shine ma'ana idan murya sauti ya biyo baya shi ma abun kallo ne dan haka ana kallon ma'ana ne a matakin farko kafin a kalli abin da sautin yake isarwa dadin sa idan ya zama na kan cewa ba a kalli ma'anan ba ana kallon sautin ne kadai to zai zama na an ji Al-Qur'ani in izu 60 ka saurara ba zai canja komai a dabi'anka ba dan haka ba ma iya gane wani abu kullum wata ila in ka ji an ce an gane wuta aka shiga to an ji su jahannama su naru da sauransu shine kake fahimtar a wuta ake in kaji ana jannatin na'im ta ile sai ka gane a aljanna ake to ko a haka aka fada in aka cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id me ake nufi da nan in an idar tambayi limamin ka koda aya daya ya fassara maka ni sheda ne naga wani masallacin da naga wani limami yana nagarta karatun sa wajen sallan asuba mamunsa kuma alhamdulillah kaman suna nishadantuwa da sauraron shi yana karatu duk lokacin da suka ga ya canza murya wurin karatu ko an samu wani abu na kuka ko wani abu sai ka samu ladanin masallacin ya biyo shi ya ce da Allah malam a fassara mana wannan ayan mana dan haka sai zama sunnan limamin ne me wahala yayi karatun kwana biyar bai samu rana ɗaya da yake takhsisin wani abu na ayoyin da ya karanta ya gaya musu ba yace daga abin da na karanta cikin ayoyin akwai darasi kaza da kaza da kaza dan haka zaka tafi gida kana cewa a sallan asubahin mu na yau akwai ayoyin da suka yi magana akan kaza shi yasa malam wane yayi kuka ko kuma shi yasa malam wane ya tsananta ayoyin ya maimaita su saboda mu ji sakon da kyau amma a mafi yawan lokaci akan ji qur'ani ne kawai in ka ji an ce yayi dadi to sautin aka ji amma ma'anar sa ba wanda ya damu ya kai hankalin sa zuwa ga fahimta wannan kuma shi yake zamuwa kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa ya ku ƴan uwa wannan Abu Musa al-Ash'ari shine sahabin da ya karanta al-Qur'ani nana Aisha bayan an saba idar da sallan Isha takan shigo ana idarwa sai ta shigo a makare annabi yace ina kika makara tace na yunkura zan tashi in tafi sai naji Abu Musa al-Ash'ari ya kabarta zai yi nafila dan haka saboda dadin muryar sa sai na fake daga baya saboda in ji sauraron sautin karatunsa saboda a cikin karatunsa akwai khushu'i akwai abin da zai shajja'a ka ya tuna maka Allah dan haka in ma sallan ne ba ko ina kawai ake tsayuwa ko koyaye ake karanta karatun ba ana son a karanta mutum ya zama akwai khushu'i a cikin sallar sa ya zama ne yana hakaito zuciyarsa yana karanta ayoyin ta inda ko baka fahimtar ma'anan zaka jiri alqur'anin nan ya tausasa wani abu na imanin ka ko kuma ya kawo hankalinka zuwa ga abin da ake faɗa dan haka yana da kyau ya ku ƴan uwa masu albarka mu yawaita tuna amfanin da zamu samu na daga wa'azi na daga wa'azuzzuka kan abin da ya shafi irin yadda zuciya in ta hankalta kan abin da ayoyin alqur'ani suke magana wajen sauraro da zamu samu mai yawa a mafi yawan lokaci in kaga mutum ya kai hankalinsa zuwa sauraron wani irin sauti to sautin ne mai daɗi wataƙila ka samu ko da indiyanci ne shi bahaushe baya fa jin yaren baya gane komai yaya aka yake jin daɗin kalmomin indiyawa har yake taka rawa amma aka karanta masa maganan Allah bai ji daɗi ba shin bai kamata ya tuhumi kansa ba in dai yau za a saka indiyanci a ce an yi waka saboda muhimmancin indiya har ka haddace wakan kana iya maimaita kalmomi masu wahala na yaran da ba naka ba ka haddace waka ɗaya ka haddace waka biyu ka haddace uku wani yana da waƙoƙi sun fi goma a kansa amma aka zo kan alqur'ani sai a karanta masa in za ku sauke ido 60 shi da iya aya goma ba bai damu ba me abinda ayoyin alqur'anin suke faɗa bai taɓa ɗagawa kansa hankali ya ji ma'anonin ba me ake son ya gyara bai damu ba me ake son ya ɗabbaka cikin abubuwan da aka ji na maganan Allah abin duk bai burge shi ya ji ya ɗauka ba shin a matsayinsa na musulmi baya tunanin cewa an surga mu da Allah akwai rigima ababai da yawa na waƙoƙi in ka ji wallahi sai ka yi mamaki ka ce yaya ake yi ma har suke gane kalmomin wani rana na shiga na gamu da wani saurayi sai na ga yana ta yin haka yana ta yin haka ya saka earpiece da na cire earpiece din sa a kume na naji kalmomin da ake faɗa ni dai ba jahili bane a boko amma kalmomin da ake faɗa ba ni gane komai shi kuma sai naji har maimaita su kalmomin yake nace yi su yi a hankali in ji me ake faɗa ya maimaita mun naji kalmomin da gaske turanci ake yi amma shi kun ga duk wannan wahalar da ke cikin turancin bai ji suna da wahala ba saboda ya kwaɗaita wa ransa yana son ya iya kuma ya iya kuma har ya haddace amma ina mai tabbatar muku ba za a samu izo goma mai kyau ko izo biyar akan shi na alqur'ani ba irin wannan in ka je wa Allah da yayi tanadi na kwakwalwa mai girma mai capacity irin na dan adam kwakwalwansa mai yawan da ba a iya cikawa ka je wa Allah da emtin wani abu na alqur'ani amma ga tarin wani abu na waka dan Allah ya za ku wanye da Allah mahaliccinka dan haka ya ku ƴan uwa yana daga kalubale ko baka fahimtar alqur'ani in ka sa ranka yau da gobe wallahi zai sa ka iya fahimta shi yasa kace ganin ko mata ne ga sunan basu je makaranta ba amma in ta kalli Indian awa uku za ta iya maka bayanin ga ta ga boss ga abin da aka yi na soyayya ga abin da aka yi na kiyayya ga rigiman da aka tuka sai ta bada labarin awa shida ta sa wa ranta tana son ta fahimci abin da ake yi akan yaran da ba nata ba ta kusa ta iya kuma ta san har ta mutu ba za ta iya ba amma tana fahimta saboda kwaɗaita wa ranta da jin cewa na da muhimmanci me yasa bamu kwaɗaita wa ranmu mun nizumta wa kanmu jin alqur'ani ta inda har ka fara iya gane kalmomi da abin da ake magana a cikin sa ko baka je makaranta ba Allah zai tambaya akan haka da wannan ne yasa yayi mana kunnuwa saboda mu sauki mu saurari littafin sa wannan shine manhajin rayuwar mu gaba daya dan haka ya ku ƴan uwa mu koma zuwa ga turban abin da annabi ya karantar da mu a nan tsira take
Allah ya samu rabota da haka. Lalle ya ku ƴan uwa ga dukkan wanda ya zama na an karanta masa ayoyin Al-Qur'ani bai ji wani abu na zuciyarsa ya so su ba. To mafi karancin fa abin da zai yi shine ya tuna wannan kalmomin Allah ne, shin yanzu bai kai ka bada kunnanka ka saurara ko baka fahimta ba? Amma sai kaga ana karantawa wani yana surutu. Sai kai mamakin wani sai a ce maka matafiyi ne in ya sa motarsa daga Bauchi zuwa Jos ko daga Bauchi zuwa Kaduna sai ya sa kida. Kuma ana ta tafiya akan hanya kuma ana jin kida. Ina ma a sa karatun Al-Qur'ani alal aqalli in sauraro kuka yi ko ba ku fahimtan abin da kuke fahimta Allah ya sauke wani abu ya faru. Kuna dai sauraron kalmomin mahaliccin ku ne Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya sanya alkhairi, ya sa albarka cikin tafiyan ku, ya nade muku wahalan da ke cikin hanya. Duba a irin wannan fahimta. A matsayin ka na musulmi da baka iya karanta Al-Qur'ani ba sau nawa kake iya sauraron Al-Qur'ani? Allah ya gafarta wa Malam Mahmud Shiraba dan ya mutu ba. Yana da wata sunna na rayuwa. In ya dauko karatun Abdul Basit gashi ba ya iya karanta Al-Qur'ani, yayi haddan Al-Qur'anin amma sai ya saka. Idan Abdul Basit ya fara karatu sai yayi saukatu ku ne ya canja karatun wani malami. Bimana in ya tsaya a Baqara to gobe in yazo daga Ali Imran zai ci gaba. Kuma insha Allah in yazo a tsakiyar aya ko kana masa magana ba zai saurare ka ba, sai an ajiye maganan Allah an zo gaba tukuna sai ya kashe, sai ya saurare ka fadi damuwanka. Kuma ya san inda ya tsaya, gobe yana danna play daga inda ya tsaya zai ci gaba. In yayi saukan karatun Abdul Basit gobe sai ya koma Khalilul Husari, sai ya sauke Al-Qur'ani complete ba shi kadai ba, ni shaida ne har iyalansa haka ya tirsa suna yi. Zai ce to kafin in je in dawo dan yi tafiya, dan haka cikin ini biyun da bana nan ki saurari Qur'ani ibo 60. Waye cikin mu yanzu dan Allah yake da irin wannan sunnan a gidansa? Akalla ka ce ko ba a iya karantawa a gidanka ba, a kunna Qur'anin a zauna ko na minti 30 ne a saurare shi. Maganan mahaliccin mu ne Allah tabaraka wa ta'ala. Ko baka ganewa? Yau da gobe in ana yi, in yaro mai karamin kokolwa ne bai da damuwa sai ya haddace ma tun kafin ya fito waje. Amma duk abin da ya shafi kayan rediyo a gidajen mu kide-kide ne, abin da ya shafi waka ne a cikin wayoyin mu. In kaji an kure sifika to ba karatun Qur'ani aka kunna ba. In kaji ana mita sun dame mu to Qur'anin aka kunna. Amma nawa-nawa ne yan biki suke zuwa anguwa su sa sifika su yi gangan su yi awa biyu suna yi, ku yi magariba suna yi, su yi isha kuna yi, duka kuna neman albarkan anguwa kuka bar su, ba wanda yake cewa su bari. Qur'ani Allah ya yi wannan kunnan ya ji, gaskiya Allah ya yi wannan kunnan ya saurara dan ya canja abin da ke ciki shine zuciya. Allah ya samu gyara. Ya ku ƴan uwa masu albarka, yana daga laduban da ake samu yayin da ka sa Al-Qur'ani zaka saurare shi. Yana da kyau wani lokaci in ka rufe idanka kaman zaka kwanta kana sauraron Al-Qur'ani ba ganin komai kake yi ba, to yana sa zuciyanka ya ta'allaka zuwa ga abin da ake magana akai. Suka ce ladabi na biyu ba lumshe ido kadai ba, akwai gabbanka ya zama ka nutsu ba wani aiki kake yi ba. In kana tsaye ne ka koma ka zauna, in kana zaune ne ka koma ka kwanta, in ka tare gabbanka wuri guda a matsayin kana hutawa ne kake sauraron Al-Qur'ani, to sai hutu ya zama nurun ala nurin. Akwai saurarawa kalmomin ba kawai kana ji ba dan wani za a gama suran ma bai san an gama ba, a'a ka kasa kunne hankalinka yana tare da abin da kunnenka yake ji. Abu na gaba na hudu shine suka ce hakaito zuciyar ya zama tana ta'allake da kalmomin da ake faɗa cikin kalmomin, da kuma azama kan abin da ka fahimta ko min kashin sa kai aiki da shi. Cikin mu ba wanda bai san fasaran Fatiha ba, da kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shin da gaske taimakon ka wajen Allah ne kadai ko kuma akwai wanda ka ware a gefe ya taimaka maka kan bukatunka? Dole ya kamata ka tambaye kanka. Da kace alhamdulillahi rabbil alamin, da gaske ka gode wa Allah shi yasa baka je wurin wani roko ba? Da kace arrahmanir rahim, ka tuna Allah ya maka lafiya kana gane cikin rahamansa kai yanzu ya barka da lafiya bayan wani yana kwance cikin jinya? Duka wayannan abubuwan kana karanta suratul fatiha ya kamata kwakwalwanka ya rika hakaitowa in shi kadai ka iya. Ya kamata a samu tafakkuri, a samu tadabburi cikin ayoyin Allah, tunda babu sallan da ake karantawa face sai an karanta fatiha. Amma wani zai zo a matsayinsa na mamu har ya yi ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bai tuna fassaran ko kalma ɗaya ba. Wani limami zai karanta muku haka, mamunsa ba su tuna komai ba. Wani yayi raka'o'i 17 nan a cikin ini, bai tuna ko sau ɗaya me aka faɗa a cikin ayoyin ba. Ta yaya za a yi ka canza daga sabawa Allah zuwa biyayya wa Allah? Dole sai an kai hankali zuwa ga sauraron ayoyin Al-Qur'ani, zuciya take canjawa ya ku ƴan uwa. Da wannan ne ya ku ƴan uwa, malamai suka ce kokari wajen yin aiki yana taimakawa, da kuma abin da ya shafi himma yin tadabburi kan abin da kake sauraro. In an ce tadabburi shine ka tuna ka kai hankalinka nesa da aka ce maka ghairul maghdubi alaihim waladdallin, ka tuna suwaye al-maghdubi alaihim, suwaye ad-dallun, yahudu da nasara, ka tuna munanan dabi'unsu. Allah ka tsare ni game da aiki irin nasu. Dan haka sai ya zama in an ce maka ga dabi'ansu sai ka ga ba abun koyi bane, tufafin da suke sakawa ba zai burge ka ba in ka saka. kamannin su a fiska annabi sai da ya bambanta mu da su yace mu mu cika gemu mu rage gashin baki su kuma suna cika gashin baki suna aske gemu dan haka ba za ka yadda kai kama da shi ba idan ya zama yana yin waka ne kai kuma sai kai kokari ka karanta alqur'ani dan ku babbanta in yana askin banza kai sai kai kokari kai aski irin yadda annabi yayi sai saya ka rage ko kuma ka aske in dai ba za ka yi kwal gaba daya ba da wannan ya ku ƴan uwa sai a daga ido sai a ce wannan musulmi ne daga ganin sa a yayin da kake sauraron alqur'ani sai amsan ana buƙatar mutun yayi watsa da wani abu wasa koda da hannunka ne ka ajiye komai ka nade hannunka ya zama sauraron qur'anin kade kake yi ka daina wani kila waqala ana magana ana tattaunawa wani yana magana kana sauraron shi at the same time kuma kana me sauraron alqur'ani baya yiwa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi babu dan adam inda Allah ya sa masa zuciya guda biyu ɗaya na sauraron alqur'ani ɗaya na sauraron wata magana in dai kana kai hankalinka zuwa ga qur'ani to ita kadai in kana sauraron maganan wani kuma to shi kadai ya ku ƴan uwa da haka ne ake fatan qur'ani zai yi tasiri a cikin ɗabi'an mu ne da kullun Allah ya sa haka yana daga al'umman da Allah zai hukunta ranar gobe kiyama annabi zai kai karan su gaban Allah yana cewa ya ubangiji na lalle haƙiƙa mutane na sun yi hijira sun kaurecewa alqur'ani malaman tafsiri suka ce daga cikin hijira shine kin saurarawa alqur'ani kaji ana karantawa ba za ka yi shiru ba kuna tadi kuma in an yi shirun ma baka kai hankalinka kaji me ake faɗa ba an hakaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo wucewa musamman suka ji ayan da aka ce ya ayyuhal ladina amanu ko wucewa zai yi zai dawo me Allah ke nufi na da wannan ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sai ya ce to bayan tsoron Allah bazan taba yadda cikin abokaina a samu makaryaci ba dan haka koyaya kuka yi da shi in aka gane cikin abokansa akwai makaryaci zai yage shi a layin abokai saboda Allah ya ce wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da ma'abuta gaskiya to wannan fa in baka fahimci haka ba ba za ka taba gane me ake so ba yau in ka ji ayoyi guda goma a bakin limamin ka dauki kwaya daya ko da ba tarjuma ka je ka bude ka ji ba ko shi limamin ka roki alfarma a wajen sai fassara maka ko da aya daya wallahi ana haka in aka shekara sai kaga dabi'un ka ya canza daga abin da jiya rayuwa kake kai dan haka alqur'ani an yi shi ne dan sauraro yana daga abin da Allah ta'ala yake faɗa shin afala ya tadabbaruna alqur'an shin yanzu bayi ba za su zama suna tadabburi cikin ayoyin Allah ba am ala qulubin aqfaluha ko kuma dai an samu wani murfi ne da aka rufe zukatanmu yasa bayi ba sa sauraron alqur'ani in dai zuciyanka ba murfi aka kife ta da shi ba to ya zama daga abin da zai nishadantar da kai ka saurara wa littafin Allah shine mafi girman kalma a duniya idan wani halitta zai yi magana ka ji dadi ka ji nishadin sauraron kalmominsa har ka girgiza kai so nawa Allah yayi magana ka ji nishadi ka ji dadi kai kabbara aka ga kai hawaye aka ga kana murna saboda ka ji maganar mahaliccinka ka rika suranta irin gaban da Allah ke gaya wa annabi wasbir wama sabaruka illa billah ya kai rasulullah kai haƙuri irin yadda misali haƙurin nan zai zama ba dan kowa ba sai dan Allah ka rika suranta kaman da kai Allah ke magana yanzu Allah na dafa ka fadan kai na wani kai haƙuri kai shiru ka kwantar da hankalinka kar haƙurin kan nan ta zama dan kowa sai dan Allah kana karanta irin wannan shari'a rigima da kai da wanda ya cuce ka akan sha'anin fili da wanda ya tsallako ya cutar da kai a hakkin makwabtaka da matan da ta musguna maka da ƴaƴan da suka bata maka rai da zamantake wanda baka ji dadin sa ba da ma'aikatan da aka dame ka aka tsangwame ka duka sai ka rika tuna wasbir wa ma sabaruka illa billah ina tuna wani bawan Allah yace dalilin wannan ayan yayi haddan alqur'ani kullun ya zauna yayi awa uku awa hudu awa biyar ya gama hadda ya duba ya ga haddan babu kaman bai karanta ba yace in ya tashi zai tuna wannan ayan annabi ma ana ga masa ya rasulullah kai haƙuri kada haƙurin kan nan ya zama dan kowa sai dan Allah yace dan haka duk gajiyar da yayi gobe ba zai fasa ya dawo ya zauna kuma ya ci gaba da maimaita ayoyin da suka ki shiga a jiya ba har ya haddace alqur'ani yace in kaman annabi zai shekara 20 da wani abu ana masa wahayi shi me yana shi na mita dan ya shekara 5 shekara 7 shekara 10 shi ma wata kila ya kamata a ce ya yi shekara 50 ne kafin wata kila ya ce ya gaji to amma a shekaru 23 annabi kai dan kai shekara 3 sai ka ce bari ka bari yace dan haka sai yana jin tashji'i cikin karatun alqur'ani bai bari ba sai da ya haddace alqur'ani hadda mai kyau hadda tare da kallon ma'anoni anan nishadi take duk wanda yake karanta alqur'ani babu ma'anan a cikin ayyukan sa na yau da kullum malan ka ganshi zaka ganshi kawai kaman ɗaya yake da wanda yake surutu bai san me yake faɗa ba amma in dai na fahimtar alqur'anin daga ɗabi'ansa in yi jifta zaka gane suka ce a cikin sahabban annabi ba tutiya ko walima ko certificate ake basu suke gane wani mahaddaci bane suna ganin ɗabi'ansa ne in suka kalli ɗabi'anka sai su gane wannan ya haddace alqur'ani saboda babu wata aya a qur'ani da take magana akan wata ɗabi'a face ka gyara saboda haka su ce wani mahaddaci ne haka mahaddatanmu suke a yau in ka ji ana jinjina masa mahaddacin alqur'ani ne sautinsa ake ji wanda kuma abu ne na ƙarshe a matakin karanta alƙur'ani a samu harufan a samu wasulan a samu abin da ya shafi hawa da sauka cikin karatun a samu waqafi da ibtida duka ya iya to sai aji wani abu na sauti shine kulliya a matakin ƙarshe yake zuwa aisi to baka yi wanka ba jikinka duk wari baka saka tufafi mai tsafta ba kawai shikenan sai ka ce bari kai kulliyawa wa za ka burge to amma kuma a yau sai zama mai wari da ya saka tufafi mai kyau sai a ce yayi kulliya ta ciki bai san komai na alqur'anin ba amma ana ganin mutuncin abin da ya haddace saboda a fatan baki kawai ake jin dadin ta ba zai hana shi muku ƙarya ba ba zai hana ku bashi ma'ana amana ya ci muku ba ba zai hana shi kuma yi wasu munanan dabi'u ba bai san komai na alqur'anin ba kamasalil himari yahmilu aswara kai ka ce kamar wanda ya dakon me jaki ne da ya dakon kayan ne ta tafa dan haka ba abin da zai canja a dabi'arsa ya ku ƴan uwa idan muka yi ta'ammuli da ayoyin alqur'ani ga kaɗan daga abubuwan da lokaci ba da dama nake iya tsamowa wanda zai canja mana za mu samu salahi kan abin da ya shafi rayuwarmu sauki babu abin da zai dame ka wallahi duk zafin kan da ka ebo akwai wanda suka sha zafin kan da ya fi naka labarin suna nan a Qur'ani Allah ya rarrashe su kana karantawa zaka ji kaman an ce kai hakuri dan haka ba za ka daga jijin wuya kana fada ba za ka samu kwanciyar hankali ko da hankalinka ya tashi in matanka ne ta musguna maka za ka ga wasu annabawan Allah ne suna nan da sunansu a Qur'ani amma mata sun ba su ciwon kai dan haka zaka ga babu dalilin da zai sa kai ba sunanka a Qur'ani kai angonku ba wani salihin bawa kai tsaye ba amma kuma dan an saka a gaba me naka da mita ire-iren wayannan suna nan fa a cikin Al-Qur'ani shirya zuwa ga hanya madaidaiciya ga rayuwar musulmai yana nan a cikin littafin Allah Allah ya bar mana duk lokacin da Allah ya hukunta bawa ya zabi ya kusanci littafin sa wajen karanta shi to zai dosono daga hasken abin da Al-Qur'ani yake tare da shi dan haka yana wucewa za ku rika daga ido kuna ganin wane yana haske hasken nan ba na kamanni ba haske na zuciya haske na canzawa daga dabi'unsa zuwa kan halin abin da Al-Qur'ani ke karantar da shi duk wanda ya zamana kishin ruwa ya dame shi to kana koshi ne da shan abin da ya shafi ayoyin alqur'ani ta haka ne bayi suke nisantan abin da Allah ya hana suke kuma kusantan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kudaitar sai kaga baya aikata kuskure saboda yana tsoron Allah kullun aikin sa nagarta saboda ya san abin da Allah zai iya yi in aka saba masa amma bai fahimci alqur'ani ba ba zai iya canjawa ba na taba halattan wani debate da aka shirya tsakanin wanda musulmai ne da wanda ba musulmai ba daga abin da suke fada wani wanda ba musulmi mai wani magana yace daga ciwon kan da aka samu cikin musulmai shine yaran su daban littafin su daban kuma ba su damu su san littafin ba wannan tubalin farko kenan wani fasu ya fara magana akan haka da aka ban dama in yi magana in yi countering abin da ya fada na ce wallahi ko shakka babu wannan haka yake shi yasa addinin ya go da wahayin farko na mu yi karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wahayin musulmi a farko kawai sai yayi karatu ya fahimci larabcin nan nace dan haka duk munin dabi'a da ka gani daga kukan da suke yi shine musulmai suna ce musu anna suna ce musu kaza shine dalilin da yasa yi wannan tubalin nace ko shakka babu amma in ka ji mai irin wannan zagi gare ka ba bukatar saka canja ka dawo kan nashi ba to bai fahimci abin da Qur'anin ke dauka bane saboda bai yi amfani da wahayin farko ba ne yayi karatu to kun ga in wanda ba musulmi ba yana fahimtar gancewa ba ma fahimtar larabcin wata ila shi yasa dabi'un mu bai canja ba me yasa ba za mu koma mu bada lokaci mu koya ba dan haka akwai kalubale akan duk wani wanda ya zama musulmi ya ku ƴan uwa tadabburin ayoyin alqur'ani yana yaye maka shamakin da ke cikin idan ka rika ganin gaskiya in ka daga ido ka kalli abu sai su dauka kai kana kallo in an ga kai dariya ka kalle ta a duniyan ce ne a ba su san kana kallon ta a duniyan ce a lahiran ce bane shi yasa in ka fahimci alqur'ani zaka rika rayuwa a wata duniyan da ba mutane suke cike ba sai aga in kai dariya sai a dauka duniya ka kalla kai kuma kana tuna lahira wani in ya ga baka naman kaza ka ci kai murmushi sai dauka naman kake tunawa kai kuma kana tuna a aljanna za a ci sai an koshi ne na duniyan ka ci yawun ga yadin ce kuma ka koshi ba dan haka ka koma lahira can kaje kallo in an ga kai kuka sai a ce wane me damuwanka yanzu fa a duniyan ne aka ga kana kuka wallahi sai an ce ka shiga uku ne amma so nawa muka taba yin kuka saboda mun tuna akwai azaban Allah kuma har mai kallon ka ya tuna wane yanzu saboda sauraron ayoyin Allah ne yasa yayi kuka saboda ba dabi'a mu bane Allah ta'ala ya samu gani dan haka wallahi akwai yayewa game da abin da ya shafi duhun ido bawa ya rika ganin gaskiya zuciya sukan bude kofofin nan da suka toshe zuciya sukan bude a yayin da bawa ya zama yana sauraron alqur'ani anan ne sai kaga ya samu haske na alqur'ani yana haska mata kaga mutum yana tafiya yana wata irin rayuwa na banƙaye in yayi haske kai ka ce rana ne ta hudu a lokacin da take haurowa Allah tabaraka wa ta'ala cikin adalcin sa ga halittunsa bai haramta mu wani bawa shiriyarsa ba inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ta'ala ya hukunta duk wani dan adam in kaga bai shirye ba kaman shine bai so ba ta inda Allah ta'ala ya bar alqur'ani a tsakanin mu yana kai kawo yau in kana neman qur'ani kusan gidan kowane musulmi akwai ba ɗaya ba ba bi wani yana da sama da guda 10 an yi sarki Abdul Aziz Allah ya gafarta masa King Fahd bin Abdul Aziz yace duk duniya da aka kawo masa population din adadin musulman da suke duniya yace ai ta buga qur'ani yawan adadin su sai kowa ya samu guda ɗaya kyauta dan haka ko aikin haji kaje in kaje matsabaka company da take printing din kawai za a ce maka me zaka iya dauka in ka fada shi a baka kasan biyu katan uku ka taho da shi kasan ku kuma yanzu kusan ko ina qur'anin kaje irin mai koran baya dan madinan nan zaka ganshi waqaful lillahi ta'ala an yi shi ne fi sabilillahi kar a sayo musulmi amma gashi na shaguna ana karban kudi a kansu amma kyauta ake bayarwa akan haka muke addu'an alkhairi wa dan uwa wani lokaci da ya bamu kyautan guda 30 yanzu haka muna da su dan haka kun ga wannan in qur'ani ne yanzu baka da yunwa sa sabanin nada in suka yi hadda fa sai sun rubuta sannan suke iya karantawa kai ne kuma gashi nan kyauta kuma har yanzu kai baka iya ba wani harufa kwaya 30 shekarun ka sama da 50 lokaci bai kure maka ba ko shekaran ka 60 ne ko 70 ne ka koma ko alifin kake kokarin koya ka mutu akai in an je gaban Allah raka ce ya Allah na faro daga alifin ba mu je ba umma ne na mutu na zo wajenka wallahi akwai uzuri amma ka je kawai kullun ka tashi kawai idan ina zaka samu abinci ta ina kawai zaka ci abinci ta ina kawai zan zauna ina mi ta'i shine abin da ka bo duniya ba shi Allah ta'ala ya halice ka akai ba dole sai musulmi yayi gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa dan haka cikin adalcin Allah ya hukunta akwai qur'ani a tsakanin mu sannan kuma bai rubuta ma wata zuciya tabbacin bata ba sai ya bada dama an saukar mata da zabi ko ta zabi alkhairi ko ta zabi zaluntan kanta ya rage gare ta takan zama azzaluma ne idan ta rufe zuciyarta ba ta kallon abin da qur'ani ke dauke da shi takan zama kuma ta rabauta in ta bude zuciyarta tana sauraron abin da alqur'ani yake fadi ya ku ƴan uwa ko me ake kowane rigima ake maka in ka ji an karanta ma ayan qur'ani aka ce Allah ne yake ka barshi magabatan mu haka suka rayu kuma rayuwarsu yayi albarka amma kakan samu ne yanzu ya tsaya yana musu da mu danka ana qala Allahu qala Rasulullahi yana ce ba da ai ba qala Allahu qala Rasulullahi yana cewa ba haka na fahimta ba kuma shi bai je makaranta ba bai fahimci komai ba sai ai musun awa guda da shi yanzu musun ba yana yi da mai karanta masa ayoyin bane yana musu ne indirectly da Allah mahaliccin sa dan haka mu yi hakuri ina mai ƙara kai hankalin mu nesa mu koma zuwa ga alqur'ani muna da manhajin da ya dauko rayuwa daga farkon ta har ƙarshe har abinda ma bai zo a zamanin ka ba yana nan a gaba Allah ya bashi a Qur'ani kuma lokacin sa yana nan dan haka duk wani matsala da kake ganin ka samu kanka a ciki a halin rayuwa wallahi mu mai da al'amarin mu zuwa wurin Allah idan da wani matsalan da kake ganin ta same ka a duniya akwai wanda ajiyar rayuwa sun samu matsalan da yafi naka Qur'ani suka bi Allah ya warkar musu da matsalar su akwai fadan da ba da ka iya ba shi kansa manzon Allah akwai fadan da ba zai iya ba Allah ne da kansa ya shigo ya masa shi yasa aka samu irin su tabbace da Abi Lahabin wa tabba Allah ne da kansa yake ba Abu Lahabi Abu Jahal ya maka nauyi matsa in yi fadan ni da shi aka zo inna a'tainaka al-kautsar aka ce manzon Allah matsa suna tsangwaman ka yanzu ba kalmomin ka bane Allah da kansa yayi addressing din su dan haka ire-iren wayannan akwai rigiman da in ka ebo ta ko ta tin karo ka ta ta karfin ka waye zai maka Allah kuma tsakaninka da shi babu jituwa ta ya za a yi matsalan ka in ta je fadan Allah ta yi saurin wucewa mu mu'amalanci gidaddajin mu da sauraron alqur'ani da karanta alqur'ani mu daure wa gindi wa ƴaƴan mu su karanta alqur'ani wallahi wani ina ganin ana hira da shi yace ya sunnanta wa rayuwarsa kowani bayan sallan asuba in aka dawo maza sai hada da matan cikin gida sai yace kowa ya karanta safha daya page ɗaya na alqur'ani duk wanda ka iya in an gama sai yace ayi wani adadi na salatin annabi cikin ilim Allah ya hada mu da alherin ilim yace bai taba ganin matsala cikin gidansa ba kuma an daure in kai wannan shafin gobe aka zo zaka ci gaba ne ji zaka ci gaba ne kafin ka ci wani abu an yi sauka sahabban nan fana na Aisha tana cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aqalli kowani bayan kwana bakwai take sauka kullun kenan tana yin izu tara tace har daga bakin gado ina karanta alqur'ani in kaga muna so yi alqur'ani muna gasan yi a watan ramadan ne ramadan yana wucewa in kaga wanda ka ganshi da alqur'ani to damuwan duniya ya sa shi a gaba yanzu wani aure damuwa ne ya rufa shi a guje sai ya koma fadan Allah za su daidaita kuma Allah baya ba'a mu'amalantan Allah haka dan haka don Allah na sani kowa da irin matsalolin da ta dame shi musamman in totality ina cewa duk dan Najeriya yana matse akwai damuwoyi na uku mabambanta wallahi in ba sassauta muku ba ku roki sassauci a wurin Allah ko ba'a so Allah da ya kawo sauki wallahi duk yanda aka nufa ce ku da mugunta da musgunawa ana son a ga kun sha wahala in Allah bai so ku sha wahala ba wallahi Allah dai warware matsala wallahi in ba da su gyara ba wallahi mai sauki ne a wurin Allah Allah ya kawar da su Allah ya bar Fir'auna yayi mulki adadin shekaru aru tare da annabin da Allah ke so amma duk yanda Fir'auna yayi ina tarihin sa sai dai in ka karanta alqur'ani kaga abin da Allah ya masa dan haka muna cewa waɗanda suke da ragaman gudanarwa na al'amuran musulman wannan ƙasa su ji tsoron Allah tunda su musulmai ne har yanzu su koma kan tarihin alqur'ani su ga abin da Allah ya yi wa najiya ba inda dan ai musulmi yana cikin wannan matsanancin halin yana kuka da rayuwa yana neman inda zai yi yana neman ya cire wando ta ka kuma ka zo ka dinke wandon ka sa masa bel ka dame a jikinsa ka ce ya ci gaba da wahala wannan ba adalci bane wallahi mun sha fada muna rarrashin bayin Allah muna cewa su yi hakuri su yi hakuri su yi hakuri wallahi mu da muke fada muku ku yi hakurin ma akwai gaban da muka ce mu yi hakuri kun san mun cuce ku dan haka wanda zai gyara ya gyara in ba da a gyara ba ku musu addu'a irin yadda annabi yayi duk wanda ka dabbin jibintar da al'amarin sa ya Allah a hannunka bi ma'ana al'amuran musulmai a hannunsa ya gagara sassauta musu Allah ka tsananta masa shi ma shine kawai amma ina mai gaya muku gaskiyar magana wallahi matsalan da aka shiga sai kana yawo cikin kananan angwani zaka tausaya wa mutane ina jin malam guruntum yana fada a karatunsa yace yarinya ne ɗaya yara kanana suka dauko tallan wannan ciyawan da ake iban nan tafasa suna sayar ruwa yace tafasan nan da aka kira a saya gaba ɗaya da tafasan kan babban da karamin duka naira 500 ne sai aka tausaya musu ba dan za a yi amfani da abun ba aka sayi tafasan yace murnan da yaran suke yi na an sayi tafasan naira 500 in ka gani kaman ka ce kawai suna murnan da su koma gida da 500 akwai abin da za a ci tafasa ba yanzu in ka bi cikin anguwannin da za ka ce ganin tafasa ko ina yanzu babu ita duk hanyowar wasanta ta kare tsanani ne da wahala ya sa mutane haka kuma maimakon a taimaka musu su samu sassauci me amfanin gwamnati in ba za ta sa ido ta tankwasa hatta yan kasuwa a gwamnatin bayan an samu wanda yan kasuwa ne aka tankwasa saboda talaka ya ji daɗi amma gwamnati ta ce ita babu ruwanta kasuwa ne take demanding irin yadda rayuwar musulmai zai zama gwamnatin da ta goda sunanmu aka yi wadari musulmai aka musu wani muslim ticket sallah ake yi yanzu da wanda yake musulmin da wanda ba musulmi ba kowa ya sa hannunsa akai yana kwalala ba dan haka mu fahimta Allah ya sa ya zama mana darasi gaba kana baka taliya dan taliyan ka jima da cinyewa kuma yanzu kake fara wahala wata 16 kadai suka yi ka san mutane wanda su yi gaba ko taimawa ɗaya za su yi ba sai sun yi sama da 30 ba a yi rabi ba yanzu shekara ɗaya ne da wata 4 ko rabi ba a yi ba a cikin da wannan wahalan kullun hawa ake yi tsakani da Allah kuma a ce an kama barawa a cikin kwace da yanke masa hukuncin sata ko da ka gaskiyar magana bayin Allah wallahi mu sun kuya da addu'a ayoyin alqur'ani nan ina ga muku shine gatan mu ka koma ka karanta ayoyin da suke kwarzanta Allah tabaraka wa ta'ala suke fadin matsayin sa ka gama kamar Allah kuka mun shiga wani hali Allah ka fidda mu karka tuna kanka wanda suke kasa da kai wanda ba sa iya ci so daya a ini daya yau a wannan rayuwar fa kowa ya rasa abu daya wallahi bare saki mai da gurbin sa ba in kana hawa mota ka kuskura ka sai da ita ka dawo mashin to ba zaka iya koma motan ba wanda yake mashin ya koma ke ce ba dai iya sayan mashin ba in rigiman ka da kudin haya ne karka fara tunanin wai zaka gina gida kullum baya baya ake yi an dage he mun sha wahala bayan mu Allah na mifin mu da sauki Allah ka sassauta mana ko ba sa so in ma su ganewa ne Allah ka sa su gane su gyara in ba da su gyara ba Allah ka musu abin da yafi dacewa da su Allah ka zauna da kasan mu lafiya ka karo fa mana asiri Allah ka samu fi karfin abin da zamu ci da inda zamu zauna Allah ka mana yalwa na lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya kumu ila salatikum yarhamukumullah.